Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yautara ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2430 ranar da ta yi daidai da 30 ga watan 8 na shekara 2009 ta miladiya, za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani da muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci mai albarka. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa. Yau karatunmu zai tashi a aya ta 159 a cikin suratu Ali Imran, kuma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi daidai gwargwado kafin mu ɗora a kan inda muka tsaya. Tambaya ta farko, wannan ya ce mutum ne yake azumi na kafara sai tafiya ta kama shi, to zai iya shan wannan azumin idan ya dawo ya ci gaba? Sannan kuma idan mutum yana azumi sai maziyi ya fito masa sakamakon zance da yake yi da mace? Allah, na'am, menene hukuncin wato dangane da azumin kafara? Sharadin azumin kafara, in ma ta azumi ta karya azumi, wa in ma ta zihari, wa in ma ta kisan kai bisa kuskure, sharadin azumin ya zamanto wato babu yankewa. Siyamu shahraini mutatabi'aini, haka Allah ya ce masu bin juna. To amma dukkan wata larura ta wani uzuri na shari'a da ya hana mutum ya yi ta tabu'in, wato ya yi shi a miƙe, wannan uzurin ba zai rusa ka'idar ba. Saboda haka kamar idan mutum yana cikin azumin sai ya zamanto azumin watan Ramadan ya shigo, to kaga azumin watan Ramadan uzuri ne, dole ya koma ya kama azumin wannan wani wajibin ya fi wani wajibin ƙarfi. Menene ake cewa kafar giwa ta taka tawa ne? Yawwa, in kana cikin azumin kafara idan Ramadan ya zo sai ka aje kafara sai kai Ramadan. To in ka gama Ramadan kuma ranar Idi ta zo, to ranar Idi ma haramun ne mutum ya yi azumi, wannan ba zai rusa jerantawar ba. To amma ana kashe garin ranar Idi sai ka ci gaba da jerantawar ka. Haka zalika idan rashin lafiya ta sanya ka ka sha azumi, ko mace mai haila hailata ta sanya ta ta sha azumi, ko matafiyi tafiyarsa ta sanya shi ya sha azumi, duk wannan uzuri ne na shari'a da ba zai rusa jerantawa ba a bisa mafi ƙan inganci na maganar malamai. Akwai malaman da suke cewa tafiya da rashin lafiya yana rusa wannan jerantawar, amma ƙaulinsu ba shi da ƙarfi ta fuskar hujja. Don haka wannan shi ne abin da yake mafi rinjaye, kuma shi ne matabar Imamu Malik rahmatullahi alaihi. Dangane da fitar maziyi kuwa ga mai azumi, fitar maziyi ba ta karya azumi, fitar maziyi ba ta karya azumi, don haka sai ya ci gaba da azuminsa. Amma kuma yana daga cikin abin da yake tawaye masa ladan azumi, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, rana azumin ɗaya daga cikinku kada ya rafatu. Wato dukkan wani abu da yake da dangantaka da alaƙar jin daɗin namiji da mace kada ya yi shi, wanda wannan ya haɗa da kallo, ya haɗa da zance, ya haɗa da wasa, duk wannan ya shiga ciki, bai kamata mutum ya yi shi ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yarfuth, kada ya rafasa a cikin azumi, idan ya yi azuminsa bai ɓaci ba, amma kuma ya tawaye ladansa. Wannan ya ce ya ji wani malami yana cewa cinikin da ake yi na tsuga kuɗi zuwa ƙarshen wata, misali ko kuma biya da farashin kasuwa idan kuɗi hannu ne, wai ribar jinkiri ce. Wannan akwai malamai ba cewa suke ribar jinkiri ba ce, waɗansu suna cewa ƙwarai riba ce, amma ba ta jinkiri ba, ribar fadl wadda suke ambatanta, kuma akan ta suka ɗauki hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba. Surar mas'alar an fahimci yadda yake faɗanta, ko kamar wato ka zo za ka sai mota ne, a ce idan yanzu za ka biya kuɗi hannu miliyan ɗaya, in kuma kana so a raba maka ne ka rinka biya duk wata to zaka biya miliyan 1 da rabi to wai waɗansu malamai yace kamar yadda mai tambaya da yake faɗa suna cewa wannan in ka dauka akan na miliyan 1 da rabin ne wannan riba ne a wannan ba haka bane abinda majami'ar wato tarurrukan malamai da suka hadu na duniya baki daya wanda daga cikin su akwai taron malaman taron malaman duniya karkashin inuwar Rabitatul Alamin Islami cibiyar hadin kan kasashen musulmi da kuma taron malamai fuqaha da suke karkashin kungiyar OIC kungiyar kasashen musulmi dukkanin su fatawar da suka yi shine wannan ciniki wanda ake kira al-bai'u bit-taqsit wato ciniki wanda zaka rinka biya a hankali halal ne asalin halaccin sa bai'ul ajal shi ko bai'ul ajal cinikin ajali shi ko cinikin ajali asalin halaccin sa cinikin salami domin cinikin salami yanda ake yin sa akasin sa shine bai'ul ajal domin abin da yake faruwa a cinikin salami ka zo wajen manomi ko kuma ka zo wajen dan kasuwa yana so yaje ya ciko container daga China jarin sa yana bukatar kudi a lokacin kuma yana bukatar wanda zai sayi abin sa wanda zai bashi order sai kai ka zo ka ce to ga order ta ga irin abubuwan da nake so kujeru nake so sifa kaza sifa kaza sifa kaza yace to waɗannan kujeru ga abin da zaka biya kaga tunda ya san ji ya samu lamunin cewa ka bashi kudi hannu kuma ka tabbatar zaka saya in yazo ba sai yana yawo kasuwa yana neman inda za a ajiye ya biya kudin haɗa kudin store da sauransu ba kaga dole zai rage maka ko ba haka ba idan a ce waɗannan kujeru a miliyan 10 ne watakila ya ce ka kawo miliyan 7 sai ya karba bayan wata ɗaya bayan wata biyu in container sa ta zo zai gaya maka ga ajali lokacin da za ta zo ya ɗauko ya baka wannan ciniki ya halatta asali a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake da manoma ne masu noman dabino to idan mutum kana son dabino da araha sai ka zo lokacin da ake shuka sai ka zo ka ce za ka sai sa'in dabino ko wusuki kaza idan a ce wato kamar buhu wato kamar a ce a kwano kenan kowane kwano idan in an yi girbi watakila lokacin da yanda za a rinka sayar da dabino kudinsa da dan tsada kamar naira 1000 amma a lokacin nan dabino yana da tsada in ka ce za ka sayi dabino tsadarsa za ka sa ba za ka iya saya ba to sai ka zo ka ba manomi kudin shi kuma lokacin yana bukatar kudi domin ya yi noma domin ya sai taki domin ya biya yan kodago domin ya yi abubuwa na gonarsa sai ka ba shi kudi ya zamanto dabinan nan sai ya zamanto a wajenka a arha za ka same shi shi kuma ya samu kudi maimakon ya je ya ci bashi ya samu kudi wanda yake zai je ya aiki sannan maimakon ya biya kudi sai ya biya wato wannan girbin da ya yi shi ne zai je ya bayar kaga ka samu sauki shi kuma ya samu kudi duk a maimakon bai ka samu sauki a maimakon saurarawa tunda baka samu biyan bukata a lokacin ba ka ba da kudinka amma baka samu biyan bukata ba sai ka jira kamar yadda mai yin order ya ba da kudi na kujeru da yake bukata ba zai samu a lokacin ba ba kamar yadda zai je showroom ya dauka ba sai ya saurara ya jira a maimakon wannan ajalin ya zamanto shine saya shine sayar maka shine ya samu riba kai kuma ka samu sauki ka samu araha to haka zalika wajen bai'ul ajal ake maimakon wanda ya sayar maka ya samu kudin sa yanzu sai ya zamanto ya samu kari akan kudin saboda saurarawa zai bayan zai samu kudin ba kai kuma maimakon ka biya kudi kadan yanzu ka samu biyan bukatar ka sai ka samu biyan bukatar taka amma saboda baka da kudin aka yi maka lamuni ka rinka biya a hankali sai aka kara maka annakon wannan ajali saboda haka wannan dukkan surorin nan halal ne asalin su shine nassin da yazo akan cinikin salam a cinikin salam wanda yake amfana da ajali da sauraron ajali shine mai ciniki wanda yake karban kudi ko mai sayarwa shine zai amfana kai kuma ka samu rahusa in aka zo a cikin bai'ul ajal wanda yake amfana mai saya shine yake amfana da ajali an masa lamuni ba zai biya yanzu ba saboda haka bai shiga cikin takura saboda haka shine ya amfana wannan ciniki ya halatta waɗanda suke cewa falahu a wannan bai'ataini fi bai'ani domin ka ce kudi hannu miliyan 1 zuwa shekara 1 miliyan 1 da rabi ya zamanto ciniki biyu kenan ko kowanne ciniki ne to amma wannan ai ba ciniki bane ciniki sai ka ce wato tayyiba ciniki bane ka fada ne wannan arz ne kai ka gabatar da hajar ka gashi yanda take amma kullu ciniki shine ka ce na saya na sayar maka shi kuma ya ce na saya idan aka zo aka kullu cinikin a ce to shikenan mu kulla shi naji na saya ba tare da an ayyana guda daya ba to shine ake bai'atain da fi bai'a aka hada cinikayya guda biyu balle tana kuma bai'atain fi bai'a tana da surori da dama wannan magana ma falahu aw kasuhuma aw riba magana ibnu mas'ud ce amma hanin bai'atain fi bai'a yazo mutlaq an yi mata fassara da dama daya daga cikin fassarar shine wannan wannan shine ra'ayin Sheikh Al-Albani abinda mai tambayan nan ya faɗa yana cewa wannan riba ne yana istinadi da wannan riwaya da ake daga Abdullahi dan Mas'ud amma kamar abinda malamai suka hadu akai abinda suka tabbatar da hujjojin da suka dogara da kai wajen cinikin salami ya nuna kan cewa wannan kaulin ba shine mai rinjaye ba dan haka irin wannan ciniki ya halatta babu laifi a yi shi idan dai an ayyana wani ciniki ne akai a rabu ba ayyana wani ciniki ba shine zai zama to bai halatta ba domin wannan shine zai kawo rigima ka zo gashi an ce maka an yi kace to shikenan na saya amma baka ayyana mai ka saya ba sai bayan wata daya ka zo ka dauki mota bayan wata daya sai ka kawo miliyan daya kace a ai ba haka muke da kai ba tunda ka dauki mota ba kawo ba na dauka kan cewar ka dauki bangaren na karshen shekara ne kaga wannan sai ta kawo rigima ita kuma shari'a duk abin da zai kawo rigima da hatsaniya da jayayya tsakanin mutane tana toshe wannan kofa to amma an aka ayyana nau'in cinikin to babu laifi a cikin yin wannan kamar yanda fatoyin malamai suka bayyana sannan kuma dangane da a nasi ne ma ai zai iya zama qiyasi din ne amma qiyasi fi ma'anan nas saboda surar ɗaya ce kawai maimakon wato maimakon ya zamanto a surar salam kana da ba'i'u kana da al-mushtari to a cikin surar bai'ul ajal aka sawa ake yi ba'i'u sai ya zamanto shine mushtari mushtari sai ya zamanto shine al-ba'i saboda haka wani ya daga cikin nau'in qiyasi fi ma'anan nas domin surar duk ɗaya ne babu wani laifi a cikin wannan kuma abu ne in kana karanta tafan fiqhu zaka gani a ciki dukkan tafan mu na fiqhu na mazahib zaka ga an kawo babu buyu'ul ajal babu da yake magana akan ciniki wanda yake ba kudi hannu ake yin sa ba shine bai'ul ajal ciniki wanda yake ba a kudi hannu za a bayar da shi ba to sannan tambaya ta karshe menene dangantakar masu ta'amuli da riba kuma waɗanne ne dangantakar masu ban gane tambayar ba gaskiya na wajen farashi ai idan aka riga aka kulla ciniki idan aka kulla ciniki wato bayan wato an yi cinikin na ajali wato an ce bayan shekara daya zai biya a miliyan daya da rabi sai kaya suka tashi sai shi kuma ya nemi ya kara wato ai abin da ya sayar bai tashi ba lokacin wannan ba zai canza ba wato akwai lokacin da canjin kasuwa yakan yi tasiri akan abin da aka saya idan ya zamanto kan cewa akwai cutarwa shi yasa ne malamai sun yi amfani da ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ta wad'ul jawa'ih shine idan musiba ta zo ta samu abin saya a rage a yanke wa mutum wato nauyin da yake kansa kamar alal misali ka je ka sai amfanin gona amma ka saye shi yana cikin zangarniyarsa ya nuna alamar nuna bai riga ya gama ba dan lokaci kankani ne yayi saura ai girbi sai ka je ka saye shi a haka ana irin wannan cinikin to idan ka saya ba sabanin ba wai cinikin yabanya ba wanda ake cinikin yabanya wannan yana da mushkila irin wannan cinikin idan kai kafin ai girbi sai musiba ta zo ta afka akai to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan irin wannan musibar ta zo kada ka ce kai ka riga ka ci kudinka shi kuma shi zai dauki asara ka rage ma dan uwanka ka sauƙaƙe ma dan uwanka daga cikin farashin kamar yin masa wani daga cikin abin da aka sayar to bisa wannan ka'idar malamai suka kawo ka'idar wad'ul jawarih wad'ul jawarih yanzu kamar abin da yake faruwa da masu cinikin salami da bankin musulunci a Sudan bankunan musulunci sun zo suna tsarin cinikin salami din nan tare da su sai zo su samu masu noman alkama da masu noman auduga sai su ce a kiyasta abinda in aka yi girbi za a samu sai su ce sun saya sai su ba su farashi yayin da aka yi girbi in aka kai kasuwa sai su ga kan cewa farashin da ake sayar da abun ya ninka wanda aka ba su sau uku sau hudu ko sama da haka sai su ga kan cewa ana dukan hancin su kuma da sunan bankin musulunci saboda haka ne to sai malamai a Sudan suka yi fatuwar cewa a cikin irin wannan abu ka'idar wad'ul jawa'i za su dauka wannan kamar musiba ce ta fada musu idan aka sami irin wannan hauhawar farashi to lalle bankin ya dada ƙara ƙaro musu wani abu a maimakon cutuwar da za su na karewar farashin su saboda haka irin wannan tasirin canzawar farashi yakan yi tasiri akan mu'amala amma kowace irin mu'amala da irin nata tare da cewa ka'idar da ake dubawa shine ka'idar cewa a kawar da cuta daga musulmi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم سبود رحمة درهم الله da rahamar Allah da rahama daga Allah linta lahu ka sauƙaƙa tabi'arka ka tausasa halinka tare da su mu'minai walau kunta fadhlan ghaliza da ka kasance mai kaushin tabi'a ghalizal qalbi mai kaushin zuciya mai kaushin zuciya alfadh shine as-sayyi'ul khuluq mai mummunan hali alghalizul qalb ko mai kaushin zuciya wanda babu tausayi babu saurarawa sai tsanantawa daga gare shi da ka kasance haka lamfabbu min hauli da sun tarwatse daga kewayenka da kowa ya kama gabansa fa'afu anhu don haka kai rangwame a gare su kai afuwa akan laifuffukan da suke yi maka wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah akan haƙƙinka kai afuwa akan abin da suke tsakaninku da Allah da kuma cewa sun saba maka domin akwai zunubi ba wai kawai ka ce ka yafe musu ba kuma ka nema musu gafara Allah washawirhum fil amr kai shawara da su a cikin al'amarin gudanar da al'umma fa idza azamta idan kai azama ka yanke matakin da zaka dauka fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son mutane waɗanda suke dogaro gare shi Allah wannan ba din nan tafa bima rahmatin ba'ul musahaba ai da rahmar Allah ce ma din ka face an kaddamar da aljaru wal majrur wanda yake a bisa uslubin larabci shi irin wannan harfi idan yazo tare da abin da ya shiga a cikin sa yana rataya da wani abu to yawanci akan kaddamar da abin da ya rataya gare shi kafin shi a kawo shi kaga wannan ya rataya da linta lahum ka tausasa musu bi rahmatin min Allah da rahama daga Allah to amma an kaddamar da shi domin a nuna kan cewar ba wani abu ne ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai taushin dabi'a ba illa rahmar Allah domin da Allah ya so ya tsananta ma bayin Allah sai ya sanya ma manzon Allah sai ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin hali ne kuma dole a bishi kamar yadda zaka ga Allah yakan jarabci da uba mai kaushin hali amma ba yadda sai dole ya bishi kari ne akan jarabawar da Allah zai masa ga jarabawar biyayya ga kuma jarabawar cewa ubansa mai tsananin hali ne duk abin da zaka yi ba zaka burge shi ba amma kuma dole kai to amma Allah a cikin rahamarsa sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne ka duba ka gani tare da cewa abubuwan da yayi na yakin nan tare da musulmi sai da ya shawara da su a fita ko azuna bayan an fita din ya sassaka su a wajajensu ya kuma ce musu ga umarni waɗanda suka saba umarnin bai musu rarauka ba bai musu farmato ba bai tera rasu a cikin mutane ba bai ma ce musu wannan abin da kuka yi me yasa kuka yi ba tunda Allah ya ce ya musu afwa shi ma sai ya shiru ya kalle su tare da cewa abin da suka yi ga irin abin da ya kawo ma al'umma shi kansa bai tsira ba amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu maganganu masu ɗaci ba to wannan haka karamcin halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato rahmar Allah ce ta sa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai taushin hali mai saukin dabi'a dan taushin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanga ce za ta zo baiwa wanda ma ake tuhumar cewa hankali akwai dan wani ba a cikin hankalinta ba mai cikakken hankali ba ce za ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin tafiya cikin sahabbai ta ce ya rasulullah ina so in ganka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira ta da sunanta ba sai ya kira ta da alkunyarta kamar kai ne anan ka ga mace wadda ba kowa ba wadda ma ana tuhumar hankalinta in za ka kira ta kace hajiya wanci domin alkunya wato uslubi ne na girmamawa ya ambace ta da alkunyarta yace ina kike so in zo domin ki gani ko ina kike so a Madina ki fada ni zan zo wajen ka duba ka gani sannan idan yana daga cikin saukin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wato naman da ke cikin kofatan akuya ne aka fafe shi aka yi romansa aka gayyace shi zo ya ci abinci zai zo ya ci abinci ba sai an yi kasaitaccen abinci aka yi launi-launi sannan zai zo ba wanda ba kowa ba in ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa cin abinci tasowa zai yi zo wajensa wannan yana daga cikin saukin halin manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi kuma wannan shi ake so daga muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almu'min ya'lafu wa yu'laf yana saukin haduwa da mutane kuma ana saukin haduwa da shi domin duk wanda yake dalilul jani mai saukin wato sashi kowa zai yi ta'amuli tare da shi amma wanda zaka ji yana cewa wallahi mutane in ka kyale su sai su tattaka ka to wanda ko yake da saukin wanda yake da saukin janibi shine ake takawa to kuma abinda ake so din kenan abinda ake so din kenan shine yake kai mutane aljanna fiye da yawan sallah fiye da yawan azumi wannan halin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne ya fi shigar da mutane aljanna yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar dabi'a kyakkyawar dabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa da kyakkyawan dabi'ansa zai kai ya zuwa ga darajar mai kwana sallah mai yini azumi da kyakkyawan hali kawai to amma kyakkyawan hali sai an yaki da zuci saboda da yawa abubuwa na kyakkyawan hali suna zuwa da abin da rai baya so rai yana son izza ka ji mutum yana cewa mutane fa wato idan kai wasa da sai su mai da kai kashi sai ka yi ninkayin jin ido to wannan jin ido ya dace da izzar rai ko yana so a girmama shi yana son izza yana son daukaka amma baya so a ce an tattaka shi to yawanci shi abin da yake hana mu yin kyakkyawar dabi'a kenan saboda rabon rai wato san rai san girma na zuciya da san ɗaukaka da san a ce kai ne da san idan ka zo waje a nuna an san kana nan in ba ka nan a nuna ba an san ba ka nan amma a ce ka zo waje har ka zo ka gaisa ma ba a san kowaye ba ba a san wannan shi yasa sai ga an sanya dole sai mutum ya sanya gabza-gabzan kaya in ya shiga waje a sanya su duk wannan hazzun nafsi to kuma irin waɗannan su ne suke hana kyakkyawar ɗabi'a sai shi hana kyakkyawar ɗabi'a Allah ta'ala ya ƙara wannan bayyana a wannan sauki na ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa walau kun tafaddal da ka kasance mai mugun hali ghalizal qalb mai kaushin zuciya lam faddu min hawli da sai su sarwace sarwace su kane ka dan haka shugaba na addini idan ya kyautata halinsa zai tattaro mutane zuwa ga addini ba ya zuwa ga kansa bane ya zuwa ga addini ne tunda in dai ya tsaya zaman to addinin kawai yake bi kamar inda Sheikh As-Sa'di yace fal akhlaqul hasanatu min ar-ra'is fi ad-din kyawawan dabi'u idan suka zo daga shugaba na addini tajdibun nas ila dinillah tana janyo mutane zuwa ga addinin Allah wa turaqibuhum fihi tana kwadaitar da su zuwa ga addinin Allah ma amali sahibihi min al-madhi wa thawabi al-khas tare da abinda mai yin haka din zai samu na yabo da kuma kyakkyawan sakamako da kuma kebantaccen sakamako wal akhlaqu sayyi'a biya gun dabi'u kuwa min ar-ra'isi fi din daga shugaba na addini shine jagora shugaban kungiya ta addini shugaban malami shine ma akan gaba ko kuma shugaba da sunan addini idan ya zama tuna da mummunan dabi'a tunaffirun nasa an addini wannan mummunan dabi'ar tana korar da mutane daga addini wa tubghiduhum ilayhi kuma ta sanya mutane su kishi ma'amali sahibiha min adh-dhamm tare da kuma abinda ma'abucin wannan zai samu na wato zargi wal iqab al khas da kuma mummunan uquba saboda uqubar ta sabiyu ce uqubar mummunan dabi'a uqubar kuma korar da mutane daga addini korar mutane daga tafarkin Allah fa hadha ar-rasulul ma'sum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma'sumi ne yaqulu Allah ta'ala ma yaqul Allah yana ce masa abin da yake fada masa fa kayfa bi ghairihi to ina kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ana ce masa walau kunta faddal ghalid al-qalb lam faddu min hawli to ballantana kuma ina kuma ga wanda yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba alaysa min awjabil wajibat wa ahammi al-muhimmat al-ittida'u bi akhlaqihi al-karima yanzu bai zamanto daga cikin wajibin da yafi komai karfi ba da kuma muhim abin da yafi komai muhimmanci ai koyi da kyawawan dabi'un nan nasa wa mu'amalatin nasi bima yu'amiluhum bihi sallallahu alaihi wasallam da kuma mutun yayi mutane mu'amala da irin yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da mutane min al-lin na saukin dabi'a wa husnul khuluq da kyakkyawan hali wa ta'lif da tattara zukatan mutane ba abin da zai kore su ba imtithalan li amrillahi ta'ala domin bin umarnin Allah wajaban li ibadillahi li dinillah domin kuma jinyo mutanen bayin Allah ya zuwa ga addinin Allah in ka janyo su ba ga kanka kake janyo su ba ga addinin Allah kake janyo su to sannan Allah ta'ala yace fa'fu anhum kai afwa gare su domin wata kila zasu yi tafsiri wajen haƙƙinka zasu yi maka tafsiri to kai musu afwa kai musu afwa idan basu girmama basu mu'amala da kai da cancanta ai mu'amala da kai ba wani ba kauye yazo ya same shi ya ci kuma kwalarsa ya ja matattarar rigarsa sai da tai shata a wuyansa saboda cin bakin yana da kaushi yace ya Muhammad bai ma kira shi da ya Rasulullah din ba yace ga raƙuma na ran guda biyu kai mun lafto akan su ka cika mun su da abinci domin dukiyar ta Allah ce ba taka bace ya gaya masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru ya sunkuyi da kai sannan yace almalu malullah wa ana abdullah dukiyar ta Allah ce ni kuma bawan Allah ne sannan yace a dora masa ayi masa laftu a bashi abin da yake so aka cika masa sannan ya juya kawai kun rafa masa zai tafi te yace ayuqadu minka ya arabi to ni kuma yanzu zan rama abin da kai min ya kai ba kauye yace a'a ba za ka rama yace saboda ni li'annaka la tukafi'u bis-sayyi'ati sayyi'a bal ta'fu wa tasfa domin kai dabi'arka in an maka mummuna ba ka ramawa sai dai kai afwa ka kau da kai to dan haka yi afwa ka kau da kai din kenan wato yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi to haka yake gaskiya to kaga iya wannan sai an yi da gaske iya wannan sai an yi da gaske shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim ba wanda zai iya wannan sai masu hakuri ba wanda zai iya wannan sai mai rabo mai girma sai wanda Allah ya masa daraja mai girma a aljanna zai iya to tunda kuma duk muna son darajar kun ga dole ne mai mujahada domin mu sami irin wannan mu kamanta fa'fu anhu kai musu afwa wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da suka yi na tafsiri wajen haƙƙin Allah dan haka sai ya zamanto kai musu ka hada musu ma ba ka hada musu tsakanin afwa da ihsani tsakanin afwa domin waye ya laifin su ne suka yi laifin su ne za su yi istighfari amma duk da haka aka ce ya nema musu gafara Allah akan taksirin da suka yi kaga banda sun bata masa domin yayin da suka bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba ma Allah to sai aka ce nasa haƙƙin yayi afwa amma kai ne tsaya akan afwar ya nemi kuma Allah ya yafe musu ya nemi kuma Allah ya yafe musu wato babu abin da yake nuna yake kai mutun ya zuwa ga matsayi irin na mala'iku da ɗabi'a ba irin ta mutane ba irin ta mala'iku in ba addinin musulunci ba ka duba ka ga wannan menene zai rage a cikin zuciyarka na wato kwafa da ruko ga mutum yayin da ya saba maka idan ya zamanto bayan kai masa afuwa kuma kace Allah abin da ya mun Allah ka yafe masa tsakaninka da Allah ba wanda ya sani sai tsakaninka da Allah yanzu wanda zaka yi masa haka zaka rike shi a cikin zuciyarka zaka yi masa mummugan zaka je ka zauna ai kulle kulle domin ai maganin sa ba za ka yi ba kaga ka an yi maganin adawa a cikin al'umma domin ye ka ce yana ɗaya shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaib mustajab addu'ar dan uwa ga dan uwansa bayan baya nan karbata Allah yake kuma Allah ya sanya malaika akan sai ce walaka miki don babu abin da yake tafi da hasada da kiyayya da gaba da kulli a cikin zukata da mugun nufi da musulmi irin kace zaka rinka yawan mutane addu'a bayan ba su sani ba idan mutun ya bakanta maka in har Allah ya baka karfin ka dawoma akan yi masa addu'a to ba karamin daraja zaka samu wajen Allah ba zaka yi maganin hasada a zuciyarka zaka yi maganin kiyayya da kulli da sauransu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya baka darajar ihsan don babu wanda zai wannan kun ba mukin ba yana daga cikin sifofin ihsan sannan Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu da wato ya nemi shawara ai washawirhum fil amri al-amru anan wajen abinda ake nufi al-umuru allati tahtaju ila istishara wa nadarin wa fikr dukkan al'amura da suke buƙatar neman ra'ayin mutane da tunani da kuma wato zurfin tunani na masu ra'ayi su kawo ra'ayinsu فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره دومن ا cikin neman shawara akwai fa'idodi na addini da fa'idodi na rayuwar duniya wanda ba za ka iya kiyaye su ba na farko dai umarnin Allah ne saboda haka akai istishara duk abinda aka ce Allah ne ya umarnin sa to akwai albarkar da'ar Allah a cikin sa sannan na biyu zaka samu hadin kai za a samu hadin kai a cikin al'umma domin yayin da zaka zo ka nemi ra'ayin mutane a zauna a tattauna in aka tattauna ko da wani bai yadda da abin da aka yi shi ba ra'ayinsa ba kenan in dai an tattauna an ji ra'ayinsa daga baya aka dauki mataki to zai fi kancewa wannan matakin da aka dauka shi ma da sawa da wato gudunmawar sa aka sai ya dauka kancewa wannan abin ne namu gabaki daya saboda haka wannan shine zai sanya a samu wato tauhidi wajen aiwatarwa a samu karfin kowa da kowa wajen aiwatarwa sabanin mutum yazo ya ce shugaba kawai yazo ya ce a je ai kaza idan mutane suna ganin basi wato ba ai tarayya da su ba wajen bayar da ra'ayinsu sai su ce to shikenan bari mu je mu yi din wajen yin ba za su yi ikhlasi ba ba za su yi gaskiya ba domin idan abin ya rushe sai su ce ai dama ba a nemi ra'ayinmu ba dama ba a ji sabakin mu ba abu ne ake mana karfa-karfa saboda haka gashi nan ga sakamakon karfa-karfa nan kama idan aka ce ko in aka nemi shawarar mutane a cikin al'amari kowa sai ya dauka cewa wannan abu ne namu gabaki daya sannan yana daga cikin a cikin fa'idar wato neman shawara haskaka tunani domin Allah madaukakin sarki bai sanya gaskiya a cikin zuciyar mutum a bai sanya fahimta ta mutum ɗaya ta fita kowa ba a wato bai sanya mutum ɗaya shi ne kadai mai fahimtar gaskiya ba Allah wani lokaci sai ya sanya fahimta ta fuskar wani wanda yake ba a san shi ba sai ya ga ya faɗi ra'ayi wanda wannan ra'ayin shi ne yanzu ka duba ka ga lokacin da za a yi da ake shawarar yadda za a rinka taruwa in za a yi sallah waɗansu suka ce a rinka kaɗa ƙararrawa waɗansu suka ce a hura ƙaho sai Allah ya nuna ma Abdullahi ibn Zaid Allah ya kawo ya turo mala'iku suka nuna masa kiran sallah ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan daga Allah ne to kaga da albarkar shawara ce albarkar yin shawara ce saboda haka Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matsayin sa ya fi kowa hankali ya fi kowa rinjayen tunani ya fi kowa ma'auni na meye daidai menene kuma ba daidai ba meye amfani meye cuta amma duk da haka Allah ya ce masa ya nemi shawarar mutane ballantara kuma wani wanda yake bashi da wannan mu muka fi cancanta mu rinka yin shawara a cikin dukkan abin da zamu a cikin wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ma musulmi mu rinka yin shawara mai gida kai shawara da iyalinka amma ka ji mutum yana cewa musamman ɗabi'ar malam Bahaushe ina ai ba shawara da mata in kai shawara da mata kai ne za ka je in kai shawara da mata to shikenan za a kai ka a baro ka ce kawai ga abin da za a yi shikenan ba magana to wannan karfa-karfa idan kai za ka ga illas in ku kai shawara musamman idan ka yi shi da cewa kana kamanta umarni ne albarkar bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa za ka ga alkhairin da wannan abin zai kawo kuma ka duba ka gani kai kanka rinka aunawa a cikin mu'amalarka ka gani abinda kai ta hanyar bin wannan umarni na Allah da kuma wanda baka yi ba wanne za ka ga bambanci din sannan Allah ta'ala ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai azama akan wani al'amari daga cikin al'amura bayan ka riga ka nemi shawara in abin yana buƙatar shawara to ka dogara ga Allah ai ka dogara akan iyawar Allah da ƙarfinsa kai ka barranta daga tsumunka da dabararka ba ƙarfin ra'ayin bane da aka yi shawarar ba kuma iyawar bane ba gwanintar bane ba shi ne za ka dogara gare shi ba ga Allah kaɗai za ka dogara gare shi Allah ta'ala yana son masu dogaro a kansa domin masu dogaro ga Allah suna ɗaya daga cikin wato masu masu al-ihsan, domin Allah shi yasa ne Allah ya kebance wannan sifa, ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a cikin at-taura, kamar yadda ya zo a cikin Bukhari hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As, annabi sallallahu alaihi wasallam ambatonsa ya zo a cikin at-taura, Allah ya ce sammaituka al-mutawakkil, na sanya maka suna al-mutawakkil, mai dogaro ga Allah. Wannan bamu cika sanya mutane, bamu cika sanya wa ƴaƴanmu suna wannan sunan ba, amma mutanen arewaci, mutanen yammacin Afrika suna yawan sa wannan suna, mutanen irin su Benin, Togo, Ghana suna yawan sa wannan suna mutawakkil. Na'am. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, idan Allah ya taimake ku ya ba ku nasara, babu mai rinjaye akan ku, babu mai galaba akan ku. Wa in yakhdhulkum, in ku Allah ya kyale ku bai taimake ku ba, faman dhal ladhi yansurukum min ba'di, ina wannan wanda yake zai taimake ku bayan sa. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, mu'minai su dogara ga Allah shi kadai. Wannan aya Allah ta'ala yana wato tunatar da sahabbai, yana tunatar da musulmi wannan sifa ta Allah madaukakin sarki, kan cewa shine kadai wanda nasara take hannunsa. Waman nasru illa min indillah, kamar inda da ya gaya musu a farkon a cikin sura, waman nasru illa min indillah, nasara ba ta zuwa daga wajen kowa sai daga wajen Allah. To anan kuma yace in ya taimake ku, babu mai babu wanda yake zai yi rinjaye akan ku. In kuka samu nasara Allah, komai karancin ku, komai rashin iyawar ku, komai rashin tanadin ku, to ba wanda zai ci ku da yake. Wa in yakhdhulkum, in ku yake taimakon ku, in kuma ya kyale ku da dabarar ku, bai taimake ku ba, bai ba ku nasara ba, ina wanda yake zai taimake ku? Saboda haka kaga kenan wannan ya nuna kan cewar labudda wannan, kamar Allah ta'ala yana umartan bayi ne da su nemi nasara Allah, cewa ita nasara Allah ita ce take sanya a rinjaye, ba wani abu ba illa nasara Allah. Saboda haka sai a nemi nasara Allah. Ta yaya ake samun nasara Allah? Shine a nema daga wajensa ta hanyar addu'a da kuma bin umarninsa da umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallam. Wato ko da in dai Allah bai taimake ku ba, ko da duk duniyan nan za su haɗu kansu taimake ku, to ba za ku samu rinjaye ba. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di, waye zai taimake ku in Allah bai taimake ku ba? America ita ce za ta zo taimake ku, don tana da F-15, ko don tana da abin nan, don tana da akmar sinaiya satellite, sai za su taimake ku? Faman dhal ladhi yansurukum min ba'di, wane ne bayansa wanda zai taimake ku? Babu. Shi yasa sai Allah ya ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, Allah ya kaddamar da ma'amulin, aka ce wa ala Allahi, mu'minai su dogara ga Allah shi kadai, shine ma'anar kaddamar da ala Allahi din nan. Ai wa ala Allahi la ala ghairihi falyatawakkal, la ala ghairihi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah mu'minai su dogara ga Allah ba ga wani sabo, wato su kadai tashi wajen tawakkali. A cikin wannan ayar akwai umarni da tawakkali akan Allah shi kadai, da kuma cewa yin tawakkali gurgurdan imanin mutum, tunda Allah ya ce falyatawakkalul mu'minun, mu'minai su dogara ga Allah, wato kowa gurgurdan zaman sa mu'mini, gurgurdan kadaitawarsa da Allah wajen tawakkali. Ko yaushe imaninka ya karu, ko yaushe karfin tawakkalinka ya karu. Shi yasa annabawa suka fi kowa tawakkali. Kaga annabi Ibrahim wuta ce za a jefa shi, an rura wutar, aka ɗauke shi aka yi majaujawa da shi, za a jefa shi wuta, amma Allah kadai ya dogara gare shi, Allah kadai ya tuna ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel. To in ba imani irin na annabi, gurgurdan imanin mutum gurgurdan kadaitawarsa da Allah wajen tawakkali. Saboda haka ɗaya daga cikin abinda zai rinka taimaka mana wajen wato kadaita Allah da irin waɗannan sifofi na ihsani, wato taka waɗannan matakai na tauhidi, na wato tauhidi na gaskiyar, shine wato ƙarfafa imaninmu da Allah. Shi ko imani, kamar yadda muka sani, abinda yake ƙarfafa shi yawan ɗa'ar Allah, yawan sallarka, yawan azuminka, yawan haƙurinka, yawan biyayyarka ga iyaye, yawan sadakarka, yawan kyakkyawan dabi'arka, yawan wato murmushinka ga bayin Allah, yawan tawalu'unka, duk waɗannan su ne in suka taru sai su karfafa imaninka. Ko yaushe kai imani da Allah, imani daraja daraja ne, kamar sikeli ne ake hawa. Ko yaushe ka ƙara wani sabon aiki na ibada na da'a ga Allah sai ya daɗa ƙara sikelinka, in kuma ka saba ma Allah sai a kasa ka kai. Ko yaushe kuma imaninka yayi rauni, to matakan ihsani wanda ake nema daga bayin Allah muminai su kamanta, to lokacin da kuma za ka rinka cin ba. Sai ka ga yayin da aka zo ana cewa a dogara ga Allah shi kadai, kai wannan ba tai maka ba, sai kana tunanin kana hargancan, kana hangancan, kana hangen wata dabara. Duk menene yake sanya mutane za ka ga kan cewar an je ana abin nan tafiya wajen abin nan wajen masu tsubu, bori ya zo yana tasiri akan mutane, duk ba ai rashin wannan rashin imani ne. Rashin imani ne, amma in kana da imani ka san cewar babu mai yi mai iko kan yayi in ba Allah ba, in shi za ka saurari wani wanda yake zai zo ya ce maka wai abin nan wani mai raƙumi wanda yake zai zo ya ce maka abin nan a karshen duk abin da kake so za ka samu, ko kuma wani mai ruhani wanda yake zai turo maka abin nan zai baka sirrin ruhani wanda zai zo ka tura shi maka abin da kake so, wato sai da ruhani ma za ka yi. Bayan kuma gashi wanda yake Allah zai maka babu wasuta babu komai, in dai ka aminta da Allah tabaraka wataala, Allah ya karfafa imanin ka. Allah ta'ala ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaghul ma an yaghul, ba zai yiwu ba, mustahili ne, ba abinda zai yiwu bane ga annabin Allah yayi gululi. Al-ghulul shine kwange, boye wani abu na haƙƙin jama'a, na haƙƙin ganima, boye wani abu na ganima. Baya yiwuwa ga annabin Allah ya boye wato wani abu daga cikin ganima. Wa man yaghul, duk wanda yayi gululi ya ati bi ma ghalla yawm al-qiyama, zai zo da abin da ya gululi da shi ranar al-qiyama. Idan riga ce yana dauke da ita, in kudi ne yana dauke da shi, in akuya ce yana dauke da ita, in raƙumi ne yana dauke da shi, in saniya ce yana dauke da ita. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan kowane rai za a cika masa abin da ya tsororta ya aikata. Wa hum la yuzlamu, ba za a zalunce su ba. Wato kowane rai, da wanda ya gululin ma da wanda bai yi ba, shi ma sai an masa hisabi. Ba wai ku dan karka dauka kan cewa kai masu gululi ake magana su ne za a cika musu wajen hisabi, ai musu santseni a tace, a'a, kowane rai haka za a yi masa. Al-ghulul shine kamar yadda muka ambata boye wani abu na ganima, boye wani abu na haƙƙin al'umma baki ɗaya, shi ma ya shiga ciki bil ma'anal am, da kuma abin da ake cewa nafiyul fari, babu bambanci, domin ita ganima ta dukkan mayaka ce. Idan wani mutum ya dauke wani abu kafin a raba ganima, to shine ya kwange, ya yi sata. Sata ce, amma kuma sata ce ta musamman, aka kira ta gulul, wanda ba a yanke hannu, wanda domin wani ya ɗaya daga cikin hujjar jumhurin malamai, cewa yanke hannu sai wanda ya yi sata, bi ma'ana as-sariqa, amma wanda ya yi sauran abubuwa na cuta ba yanke masa hannu ake ba. Amma wannan ba wai yana nufin ba za a yi masa horo ba, akwai ta'azir. Shi ko ta'aziri yana komawa ya zuwa ga ishtihadin shugaba, in ya so ma ya kashe mutum saboda girman abin da zai iya kashe shi, zai iya sawa a kashe shi, wanda ya ci dukiyar al'umma. Ba za a ce shi ne, ai za ka ga waɗansu mutane suna cewa ku kuna cewa shari'a shari'a shari'a, to amma kun yi magana ga cewa wanda ya saci akuya an yanke masa hannu, amma ga masu sata biro suna sata miliyoyi ba a yanke musu hannu ba. Ai wannan sun fi ƙarfin yanke hannu, wannan sai yanke wuya. Liman zai shugaba zai iya hukuncin yanke wuya a kansu, ba yanke hannu ba, domin ta'aziri zai iya zamantowa da kisa, kamar yadda yake a mazhabar Imam Malik. Kuma wannan hukuncin da yawa a kasashen musulmi yanzu, ko kasar Saudi Arabia da suke kashe masu fataucin miyagun ƙwayoyi, duk wannan suna kashe su ne ta'aziran, ta fuskar ta'azir ne, domin ba haddi ba ne. To manzon Allah wato bayan yakin Uhud an tara ganima. Ganima din nan haƙƙin al'umma, haƙƙin kowa da kowa ne. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa ba zai yiwu ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi yayi gulul domin ya nuna girman matsayin wannan laifin domin gulul yana daga cikin manyan zunubai barmin yana daga cikin akbarul kaba'ir saboda gashi Allah ta'ala yayi narko akan sa to annabi annabawa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da dukkan sauran annabawa ba zai musu aikata kaba'ir ba domin Allah ya tsare su ma'sumai ne saboda haka mustahili ne abinda ba zai yiwu bane saboda yanda Allah ya ba su matsayi ya zabe su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine yafi sanin inda zai sanya wato sakon sa a ce Allah ya wato ya zamanto cewar ya zabi annabi sannan kuma wannan annabi ya zamanto yana da gurgubin wani abu na wato ha'inci domin shi gululi kwange ha'inci ne ha'inci ne wanda zai iya yin ha'inci kan abun duniya zai iya yin ha'inci kan sakon Allah ba to annabawa ku mustahili ne su wannan al-khiyana kurariya ce a gare su ba zai yi su ha'inci ba ha'incin nan ba wai kawai a wajen wahayi ba hatta a wajen abun duniya hatta a wajen abun duniya shi yasa Allah ta'ala yace wa ma kana linabiyyin an yaqul baya yiwa ga wani annabi sai aka kawo shi bi nakira ba wai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baya yiwa ga wani annabi daga cikin annabawan Allah yayi gulule a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba yayi ishara akwai hadisi da dama da suka zo wanda daga ciki akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cewa ranar alkiyama duk wanda ya dauki wani abu na haƙi zai zo da shi a wuyansa yace kada ku hadu da ɗayan ku yazo yana dauke da akuya tana kuka tana me ko kuma ya dauki saniya tana kukanta ko raƙumi yana kukan raƙumi yana cewa ya Muhammad yana kira na cewa wato saman masa mafita wato ba na kowa bane ba haƙin kawai kuɗi ne haka gashi nan azube wanda ya riga ya ɗauka kamar wato ihya'ul mawaji ne kamar daji ne wanda ya je yanki daji ya noma shi kenan ya zamanto nasa shi yasa zaka yi a cewa karka mai da ni bitulman karka mai da ni bitulman wato wanda yake zaka yi masa abin da kaga dama wato kamar kuɗin gwamnati shi kuɗin al'umma shine baitulman shine wanda zaka yi masa abin da kaga dama alhali ko haƙƙi ne na kowa da kowa wanda ya ɗauka tamkar wanda ya ɗauka daga cikin ganima ne gululi ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadayal ummali gulul wato kyautar da ake bama masu aiki kyautar da ake bama ma'aikata wannan gulul kuma yana daga cikin wannan kungiyar ko da ke wannan hadith din abin nan hadith ne wanda yake bai inganta ba kamar yadda aka ce hadisi ne da'if amma ma'anarsa sahihi ya ce domin saboda hadisin ibnu lutbiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi karban zakka yace gashi wannan zakka ta ku ce wannan ku bana akai yace to me yasa bai zauna a gida ba a gidan uwansa da ubansa ya gani za a kawo masa kyautar za a kawo masa gaisuwar gaisuwar saboda wato an bashi wannan matsayi ne tunda kuma ya haka tamkar ya ha'inci al'umma ne dan haka duk wanda ya dauki haƙi wanda yake ba nasa ba Allah ta'ala ya hana ka ci wani abu na dukiya sai da haƙi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar ku tsakaninku ta hanyar ƙarya ba da haƙƙi ba duk dukiyar da zaka shigar da ita cikin mallakar ka ta zamanto da haƙƙi amma idan ba da haƙƙi bane to akwai haƙƙin wani ka san shi ko baka san shi ba ka san shi ko baka san shi ba saboda haka wanda ya dauki haƙƙin mutane ya mayar tun kafin irin wannan ta zo ta same shi idan ko mutum ba zai iya mayarwa ba to ya zai sai ya ta sadaka da shi ya ta sadaka har sai ya tabbata a cikin zuciyarsa kan cewa ya fita daga cikin haƙƙin da ba nasa ba wannan shine zai raba shi da wannan hali mawuyaci wanda ranar alkiyama ranar da babu wani dukiya babu wani fansa babu wani mai taimako babu mai ceto ka gare shugaban masu ceto annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya za a kira shi ake ya Muhammad yace inni qad ballagtu na isar maka da sako saboda haka shugaban masu ceto ba zai cece ka ba akan wannan haƙi to ina za ka samu ceto saboda haka tun yanzu tun kafin ranar da zai zo babu dirhami da dinari idan mutum yana da haƙƙin waɗansu ya mayar da shi sai ya zauna lafiya da Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake mu shine ai sadakar shine sadakar din ai wato ya bayar da ita ga haƙin mutane ya bayar da ita ga haƙin mutane kuma ya tuba akan tun domin akwai haƙin Allah a ciki haƙin Allah shine sabon Allah din sannan haƙin mutane kuma shine abin da zai fitar da shi idan yayi abubuwa na maslaha amma shi ma wannan zai wannan maslahar al'umma ga baki daya zai zama to a maimakon wannan na rana alkiyama ba anan kan ba za ka iya daukar raƙumi ba amma rana alkiyama tan rana alkiyama tuni za ka miƙe da shi ba raƙumi ba raƙuma ma haka za a ɗora wa mutum ai dan ka san abin nayi ne wato ko menene za a ɗoro maka shi banda kuma tuta da za a yi wa mutum duk mutumin da ya ha'inci abin da ya ha'inci za a yi masa tuta da abin da ya ha'inci yana wuyansa cewa wannan alha'i ne like yashin na'am Allah ta'ala ya ce afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir yanzu wanda ya bi yardar Allah ya bi tafarkin bin Allah mumini wanda ya ai wato ya bi hanyar yardar Allah ridwan jam'u wato hanyoyin yardar Allah mazharin rabiya yarda ridwana shi wannan zai zamanto kaman ba'a bisakhatin kaman wanda ya dawo da fushin Allah saboda ya je yayi abinda Allah baya so ya komo da cewa Allah ya yi fushi da shi wa ma'awahu jahannam kuma matattararsa makwantarsa ita ce wutar jahannam wa bi'sal masir tir da ita a makoma hum darajatun indallah waɗannan suna da darajoji daban-daban a wajen Allah wato waɗanda suke na Allah darajoji gare su waɗanda suke kuma ba na Allah ba darakat gare su su ma daraja ne domin mataki-mataki ne waɗanda za su kasance domin ita kanta wutar jahannama mataki-mataki ce wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa wato Allah ta'ala ya ce wanda manufarsa ta zamanto shi ne yardar Allah da kuma yin aiki da abin da zai kai shi zuwa ga samun yardar Allah ba zai yi daidai da wanda yake ba haka ba da mumini da kafiri ba za su yi daidai ba da mai kyakkyawan aiki da mummunan aiki ba za su yi daidai ba afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi wanda yake mumini zai zama to tamkar fasiki la yasau ba za su yi daidai ba matalul fariqaini kal a'ma wal asam wal sami' wal basir hal yastawiyani mathala misalun su kamar wato al a'ma wal basir makahu da kuma mai gani wal sami' wal basir da mai ji kal a'ma wal basir matalul fariqaini kal a'ma wal asam wal sami' wal basir kamar haka ne ayat take matalul fariqaini kal a'ma wal asam was sami' wal basir misalun nasu tamkar wato makaho ne da kuma kurma was sami' wal basir da mai ji da mai gani hal yastawiyani mathala za su daidai a wajen misali ba za su daidai ba saboda haka wanda yake bin yardar Allah kuma yake aikin da zai kai shi zuwa ga samun yardar Allah wannan shine mai ji shine mai gani domin yana jin wa'azi kuma yana ganin abin da ke gabansa yana ganin cewa in ya mutu in ma wuta wa in ma aljanna al'ama wal asam kuwa kurma baya jin wa'azi a'ama baya ganin komai sai abin da yake dace da san ransa da sha'awarsa za su yi daidai a wajen misali Allah ya ce ba za su yi daidai ba shine yanzu kuma ana yake cewa afaman ittaba'a ridwanallah yanzu wanda ya bi yardar Allah cewa manufarsa shine samun yardar Allah mai ikhlasi kenan mai yi domin Allah zai zamanto kamar wanda ya zamanto ba a bi safafin min Allah shine al-mukibbu ala al-ma'asi kenan mai dawwama a cikin aikata sako wanda yake kullun yana yin abin da yake Allah zai fushi da shi waɗannan ba za su yi daidai ba a wajen hukuncin Allah ba za su yi daidai ba a hikimar Allah ba za su yi daidai a wajen hukuncin Allah ba za su yi daidai ba shine a hukuncin mumini da fasiki ba daidai suke ba ranar alkiyama ko ba za su yi daidai ba a hikimar Allah ma ba daidai bace kai mu'amala da su ka gani kai mu'amala da wanda yake Allah ya sa a gaba sannan zaka hada shi da wanda yake shi babu abin da ya sa a gaba su a gaban su sai saban Allah ba za su yi daidai ba haka zalika wajen bayin Allah ma ba daidai suke ba bayin Allah sun san na kirki sun san wanda ba na kirki ba sun san mai fuskantar yardan Allah shine na kirki wanda yake kuma wato kullun hanyar sa neman makansa fushin Allah yake shine tsinanne shine tantiri ko bayin Allah sun san wannan Allah ya ce dukkan waɗannan suna wato da suna tafawuti suna bi suna wato tun juna a wajen darajojinsu gurgurdan irin yadda suka yi aikin su masu gurin yardar Allah za su samu daraja madaukakiya da wato matsayi da wato rumfuna da dakuna manya-manya a cikin aljanna Allah ta'ala ya ba su daga cikin falalarsa da kyautarsa gurgurdan ayyukansu masu bin fushin Allah kuwa su kuma suna kokari ne akan samun wato can kasa ta karshe a cikin wato darakat din wutar jahannama kowa gurgurdan aikin sa Allah kuma yana ganin kowa da aikin nasa kowa ya sani saboda haka duk abin da muke yi Allah ya san kowa ya san yana ganin aikin kowa kuma gurgurdan aikin gurgurdan inda Allah zai sanya ka wannan ya wannan shi yana daga cikin abin da yake wajabta mana mu rinka muraqabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana ganin ayyukan namu kuma in yana gani din waɗannan ayyukan su ne wanda za su tabbatar da makomar mu kowa inda Allah ta'ala zai ajiye shi babu abin da yake kuya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya riga ya san ayyukan da muke yi kuma ya tabbatar da su a lauhul mahfuz sannan ya wakilta mala'iku amintattu masu daraja wanda ba a yi musu hasafi su ne za su rinka rubutawa suna kiyaye abubuwan da mutum yake yi na'am
laqad anna Allahu 'alal mu'minina ba'atha fihim rasulan يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin lam inna al-muwatti'atu lil qasam wato me shin fada yin rantsuwa ce Allah ya ce wallahi tabbas lalle Allah yayi wato ni'ima mai girma 'alal mu'minina akan mu'minai id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaushe wannan ni'imar yayin da ya tayar musu da manzo min anfusihim daga cikin kawukansu balarabe kamar su da sun san nasabarsa sun san tarihinsa ya rayu a cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wayuzakihim yana tsarkake su wayuallimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su littafin Allah shine alqur'ani wal hikma ita ce sunna da yadda za a yi aiki da alqur'ani din wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa haqiqa sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi suna cikin bata wanda yake mabayyani wannan bayani ne na ni'imar da Allah ta'ala ya yi mu'mine ni'imar da babu ni'ima kamar ta almannu anan laqad manna Allahu almannu tana ba ita ce mannun suratul baqara ba la tuftilu sadaqatukum bil manni wal adha na qawlu na wato abin nan ba menene ake cewa gori ba mannu na gori ba domin mannu yana zuwa da ma'anar isda'un ni'ma yana zuwa da ma'ana ti'dadun ni'ma إسداد النعمة شيني يم نعمة تعداد النعمة شيني غوري كذا أمك كذا أمك كذا أمك كذا تبدي إيش الله أنا بحكم يمنع لو من وعي تنزي إيه من غوري وزي ما كغوري إن بقى الله فأما أبن ديك نبي إسداد النعمة أكثر كيف سنة تدمو دني إمر لي يمنع لو من أبن ديك سامو مميني أنا وجر وانا إذا قلت شو وتكرمت الله تبارك وتعالى أبن ديك ساميوس نياك القهوة na ganin wato cewa Allah bai ba su nasara ba da yanda suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ake musu rauni ake musu niki da kuma yanda suka dawo suka kanta duk wannan saboda sababin su to wannan zai sanya su ya zamanto sun soma zai tasiri akan zuciya wanda idan babu irin waɗannan ayoyi na ban hakuri na lallashi sai a ji musu tsoron samun yasu yankewar kauna wani ya ɗaya daga cikin wato kyawawan ɗan waɗansu malamai rabbaniyun na wannan zamanin namu wanda alhamdulillah har yanzu muna cikin alkhairi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da America ta shiga Iraq cikin ɗan kwanaki kaɗan aka nemi Saddam aka rasa suka rinka suka sojojinsu suka gashi sun kama Baghdad suna tunatar da musulmi shigar da sojojin Mughal suka yi cikin garin Baghdad duk da Saddam azzalimi ne amma ganin waɗannan kafirai sun zo sun ci daular musulmi ƙasa ta musulmi mai daɗaɗɗen tarihi ta musulmi wannan ya sanya musulmi wato a ran ɓacin ran da baƙin cikin har yana so ya sanya cewa to wai mu yaya nema sha'anin addini har waɗansu sun soma cewa to ai yanzu abin nan a yara waɗansu sai ka ji sun soma iyaye sun soma ce ma yaran su daina ɗage wando su rinka sanya abin nan su saki wandon su wato ya ja ƙasa amma zai ja ƙasa daga cikin malamai akwai Sheikh Salih abin nan Sheikh Salih Dawish Allah ya ƙara masa tsawon rai a cikin alkhairi akwai wata lacca da ya muhimmiya da kuma irinsa ba shi kaɗai ba ne al-ya'su la yasna'u shay'a ɗebewar hasu yanke ƙauna ba zai iya sa a komai ba shi yasa Allah ya kamanta shi cewa kafirci domin yayin da mutum ya zamanto an dake shi ya daku to ba wai zafin dukan ake so ba so ake ya zamanto ba zai sake tashi ba so ake ya zamanto ba zai sake tashi ba a kashe zuciyar to Allah baya barin mu'mini zuciyar su ta mutu to daga cikin irin abubuwan da Allah ya yi na lallashi ga mu'mini shine irin waɗannan ayoyi sai tunatar da mu babban ni'ima wanda babu ni'ima kamar ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu ala al-mu'minin Allah yayi babban ni'ima ga mu'minai wannan in ba aka fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko da manzo daga cikin su wanda wannan wa ya sanya wadansu malaman tafsiri suke cewa wannan Allah yana muhaqaba ne ga sahabbai domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su yake ma'ana balarabe wanda suka san nasabarsa suka san rayuwarsa faqad labittu fikum umuran min qabl na rayu shekaru 40 a cikin sun san shi sun san tarihi sun san wane ne sun san gidansu ba wani ne ya zo daga can nesa ba ko mala'ika ko makamancin wannan yatlu alaihim ayatihi wannan manzo yana karantar da su ayoyin Allah shine tilawa at-tilawa ya fi qira'a kullu qira'atin tilawa wa laysa kullu tilawatin qira'a dukkan qira'a tilawa ce amma ba kowace tilawa ce qira'a ba domin tilawa karatu ne tare da kuma aiki da abin da ke cikin karatu asalinta daga tilwun nahli daga tilwun naqati ne dan maraki mai bin abin nan raqumi dan raqumi ba a ce masa dan maraki ko dan raqumi da yake bin sa to saboda mai tilawa yana bin aya bayan aya to annabi sallallahu alaihi wasallam sifarsa ta farko kenan yatlu alaihim ayati yana karanta musu alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani da shi yake wa'azi da shi yake da'awa da shi yake kiran kafirai su shiga musulunci da shi yake ma mu'minai wa'azi idan zai rubuta wasiqa sai ya rubuta aslim taslam wa qul ya ahli alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ita ce wa'azi in zai yi huduba da qur'ani zai yi akwai daga cikin sahabbai da yace ban haddata suratul qaf ba sai a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake yawan fadarta a cikin huduba hudubar da alqur'ani ake yi ba irin hudubar ba za ka ga an yi dogon bayani sai dai ka ji an dan kawo aya ɗaya ko aya ɗaya hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam qur'anin ce baki ɗaya domin akwai wa'azin da yafi wa'azin alqur'ani akwai bayanin da yafi bayanin alqur'ani akwai shirya ta shirya alqur'ani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin Allah a cikin sallah tasirin jin karatu a cikin sallah babu kamar sa sannan kuma yayi umarni a karanta ko ba a cikin sallah ba a majalisi saboda abinda jin alqur'ani yake da shi na wato kyakkyawan tasiri ga zukata da ƙarin imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa yuzakkihim yana tsarkake su a taskiya shine ayyuka na musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zartarwa kuma ya sa ayi kamar su karɓar zakka kun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha karɓi zakkar dukiyarsu da karɓar dukiyar tasu da karɓar zakkar dukiyarsu sai ka tsarkake su saboda haka ayyukan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan al'umma ya ga sun yi sun aiwatar shine taskiya din shine zai tsarkake mutane daga miyagun ɗabi'u daga sifofin jahiliya ya zuwa ga ihsanul iman ويعلمهم الكتاب yana karanta yana kuma koya musu littafi koya littafi anan sabanin yana karanta yana musu tilawar alqur'ani domin wancan tilawar alqur'ani ta wa'azi ce ta shiga musulunci ce ta bayani ce ta kuma wato tsarkake zukata ce da kuma ƙara musu imani shi ko wannan koyar da alqur'ani a sanar da su yadda za su karanta shi ya koya musu wato in ya tashi koya musu shi ta sahabbai in suka tashi bayanin wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato mai da hankali wajen koya musu ita sai su ce kamar yadda yake koya mana sura alqur'ani kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna suratan min alqur'an Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana tashahhud a wani hadisi kamar hadisin Jabir kana yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna suratan min alqur'an yana koya mana addu'ar istikhara kamar yadda zai koya mana karatun sura alqur'ani wato yana in ya tashi koya musu karatun sura alqur'ani idan suka fada haka zai bi su su yi ya gyara musu ya tabbatar sun koya kamar yadda sahabbai suka rinka koyar da alqur'ani Abu Musa al-Ash'ari yayin da ya zama to gwamna a Basra in akai sallar asuba sai ya juyo ya karanta musu ayoyi na alqur'ani sannan ya bi su a cikin sahu kowa yana karantawa ya ji ya iya sai sun gama sannan su tashi su tafi gida haka yin kai da haka aka koyi aka ci karatun alqur'ani mutanen Basra haka suka kiyaye alqur'ani da kira'ar Abu da Abu Musa al-Ash'ari ya kawo musu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wa yu'allimuhumul kitab kuma yana sanar da su ma'anan littafin ya fassara musu alqur'ani ma'ana alqur'ani kuma banda haka ma yana wadansu suka ce yu'allimuhumul kitab yana sanar da su alkitab ai alkitabata yin rubutu domin da su gobe da su ummiyai amma sai da su zamanto malamai da su ne ake musu tinkawo in ana neman malami sai a ce aje a samu ba yahudi ko kuma a cikin su a ce akwai waraqata bin nawfal yaqra'ul kitab ya iya karatu su ka sauran al'ummar gabaki daya haka suke dinkin amma sai gashi cikin ɗan shekaru kaɗan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama to malamai gare su ake komawa sun san ilimin awwalina wal akhiri ahlul kitabin wajen su suke zuwa saboda suna da abin da yake bayyana kurakuran ahlul kitabin wal hikma kuma yake sanar da su hikima hikima anan kamar yadda Imam Shafi'i yace naji da yawa daga cikin ahlul ilmi suna cewa abinda ake nufi da al hikma anan shine as sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su sunna shine abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu na al hikma wadansu kuma suka ce abinda ake nufi da hikma shine abinda sanya abu a daidai mahallinsa cewar an sanya alqur'ani shi kansa hikima ne shi kansa alqur'ani hikima ne amma kuma ya kunshi abinda yake yafi karfin hikima domin akwai abubuwa na hikima da wadansu malamai suke cewa alqur'ani hikima ne wa ziyada akwai hikima a cikin alqur'ani kamar fadin Allah ta'ala wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tsirtar da shi daga wato mako na zuciya na kansa ruwa da mako da kansa wannan shine mai rabauta wannan kalma ce ta hikima kalma ce ta hikima amma kuma akwai wadansu abubuwa na hikima a cikin alqur'ani na umarni na ilmance wanda suke kare akan hikima kuma ga yadda kuma zaka iya samun hikima zaka iya samun hikima a cikin sunna ba a cikin alqur'ani ba amma dai abin da ya fishe tafsirin da Imam Shafi'i ya ambata alhikma anan wajen shine as-sunna wadansu malamai suka ce hikima din shine ilimin yadda za a aiwatar da shari'a wato ilimin asrarush shari'a sanin maqasidush shari'a manufar shari'a fiqh na addini wanda sahabbai suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin al-mafasid wal masalih barna da abin da zai kawo gyara da yadda zaka rinka aunawa idan barna ta hadu da gyara ka kawar da barna maimakon ka je ka nemi kawo gyara in barna biyu suka hadu ka nemi wadda tafi tsanani ka kawar da ita ka hakura da wanda take mai sauki duk irin waɗannan shine hikima da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da sahabbai wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu wa in wannan in ita ce wanda malaman nahwu suke cewa al mukhaffafatu min al thaqila inna ce amma aka amma ba ta aikin inna ba wa in tukhaffaf wa khuffifat inna fa qalla al amalu wa talzamu al lam idha ma tuhmalu wannan lafin da aka kawo ita ce wanda ake ce mata lamul fariqa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sun kasance in din akwai tawkidin nata yana nan amma ba ta aikin da inna take yi ba tabbas sun kasance min qablu wannan qablu ai min qablu al bi'tha min qabl al bi'tha kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam la fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake ba bayyane duk wanda ya san halin jahiliyyar larabawa ya san batattu ne a aqida batattu ne a dabi'a, batattu ne a tsarin aurensu, batattu ne a tsarin zamantakewarsu, batattu ne a dukkan wata fuskar rayuwa da ka sani batattu. To Allah yake tunatar da su wannan, Allah yake tunatar da su wannan a cikin wannan wato babu uslubi irin wannan na Alƙur'ani. A tunatar da kai da sannan a nuna maka yanzu abin da ya faru gare ka. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Ansar, wannan uslubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani tare da su lokacin yakin Hunayn da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi raba ganima, sai ya raba ma mu'allafatul qulubi mutanen Makka. Al-Ansar sai suka so cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga mutanansa, wataƙila ba ma zai dawo Madina ba, yanzu gashi nan su yake ba ma ganima muku an kale. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ya je ya same su ya ce la'alla za ku ce lokacin da kowa ya kore ka ba wanda yake son ka, mu muka zo muka tattaro ka zuwa garin mu, lokacin da ba wanda zai taimake ka mu muka taimake ka muka yaki tare da kai, la'alla za ka faɗi wannan, amma ku tuna ba kuna gefen wuta bane, Allah ya tsirar da ku da ni, kuna rarrabe kanku a rarrabe kuna kashe juna, Allah ya tsirar da ku da ni, ya rinka kirga musu. Sai suka kama kuka suna cewa Allahu aman, Allahu aman, Allah shine ya mana baiwa, Allah shine ya mana baiwa. To sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da mutane za su bi hanya, al-ansar su bi wata hanya, hanyar su zan, ya ce dukkan mutane alkaba ne, kuka ku ne ashara ta jikina, su ka sauran mutane su ne tufafin waje. Ya ce ba za ku yadda ba mutane su tara tarkacen duniya su tafi da shi, ku ku ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan suka kama kuka. To wannan uslubin na Al-Qur'ani shi ya kamata mu rinka hangowa, mu rinka fahimtar irin wannan, domin ya zama ba ma buƙatar wani ya zo ya ɗaukaka ma'anawiyar Al-Qur'ani. Shi ne wanda zai ɗaukaka ma'anawiyar, shi ne zai ƙarfafa mana zuciya, shi ne zai zaburar da mu ya zuwa ga Allah, shi ne zai zaburar da mu ya zuwa ga samun nasara a rayuwa. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Allah ya shar, Allah ya yalwata zukatanmu da ilimin Al-Qur'ani. Rabbana innana amanna, ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا. اللهم نور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أبصارنا ونور به أسماءنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم كما وفقتنا لقراءته فوفقنا لتلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى النار، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.